daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM. Da kuma tashar mota VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma a sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma a saurare mu kai tsaye a kafar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Litinin 10 ga watan Yuni shekarar 2019, Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo muku da shirinmu na wannan lokaci naku daga nan birnin Washington DC. Cikin shirin namu na wannan daren naku, muna tafara da hoto akan badakalar da ke kai kawo tsakanin gwamnatin jihar Kano da masarautar ta jihar Kano. Sai kuma ku ji cewa jamhuriyar Nijar ta sake kafa tarihi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga bisani sai mu buɗe layin wayar mu don mu baku dama ku bugo ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine waya kuke kallon wannan ɗauki ɗaiɗai da ake wa rayuwar jama'a a arewacin Najeriya. Lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa lamba 1-202-205-6555. Daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma duk a takaice, amma sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Har yanzu akwai rashin tabbas da kuma damuwa a duk bangarorin biyu na iyaka bayan da shugaba Donald Trump a yau Litinin ya yi ikirarin cewa Amurka ta rattaba hannu a abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico. Trump ya ki ya bayyana ƙarin bayani akan abubuwan da ke ciki, kuma jami'an Mexico sun musanta wani bangare ne yarjejeniyar kan kwararar bakin hauren. Ga dukkan alamu misali ne na shirye-shiryen yarjejeniyar masu neman mafaka a yankin baki daya. Idan aka tabbatar da daukan matakan da suka amince da su a satin da ya gabata tsakanin Washington da Mexico City don hana karuwar bakin haure daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa Amurka. Mun amince da matakan da muka dauka da muke gabatar da kuma muke fatan samun nasara. Ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard ya fadawa 'yan jaridu yau Litinin, amma idan ba su amince ba za mu ci gaba da shiga irin wannan tattaunawa. A lokacin da ake tambayar sa a Mexico City kan wani bangare na dokar da Mexico ta amince na ci gaba da ƙara siyan kayayyakin gona daga Amurka, yayin da Trump yake ba da shawara a wani sakon Twitter da ya wallafa, ya ce Ebrard kawai ya ce matsalar bakin haure daban take da harkar cinikayya. Akalla mutum 95 suka mutu a tsakiyar Mali a yau Litinin, a lokacin da 'yan bindiga suka kai wani hari a daren jiya. Suka buɗe wuta a kan jama'a tare da cinnawa gidaje wuta. Wani ɗan jarida a yankin ya faɗa wa sashin Faransanci na muryar Amurka cewa harin ya auna ƙauyen Sabanatu kusa da tsakiyar garin Mofti. Ya kuma ce adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa ya haura 100. Tun da farko rahotanni daga ƙauyen sun ce akwai yiwuwar farmakin mayakan ƙabilar Fulani ne suka kai a kan 'yan ƙabilar dogon mazauna wurin. Tashe-tashen hankula suna ta faruwa a shekaru da dama tsakanin manoman dogon da kuma Fulani makiyaya. A ranar 23 ga watan Maris, kusan Fulani 160 aka kashe yayin da 'yan bindiga suka kai farmaki a ƙauyen Ogosago a cikin wannan yankin, sai dai ana zargin maharban ƙabilar dogon da kai harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da irin gagarumar zanga-zanga da aka yi a ranar Lahadi, shugaban yankin Hong Kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece-kuce wanda zai rika ba da damar a mika mutane da ake tuhuma ga China domin a yi musu shari'a. Kiyasin adadin mutanen da suka fita zanga-zangar ya bambanta, inda aka ce ya kai tsakanin ɗaruruwan dubbai zuwa mutum miliyan. shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam ta faɗa wa 'yan jaridu cewa ita da tawagarta ba su yi watsi da duk wani ra'ayoyi da aka bayyana a kan wannan doka mai matuƙar mahimmanci ba, ko da yake ta yi tunanin dokan na da mahimmancin da ya kamata a samar da ita. Yayin gana wata da manema labarai, Lam ta ƙara da cewa suna sauraron dukkan ra'ayoyin da fannoni daban-daban suka bayyana kan ƙoƙarin samar da wannan doka. Tana mai cewa gwamnatinta ta yi sauye-sauye da dama kan dokar bayan ƙorafe-ƙorafe da aka yi.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To, a taskar rahotannin namu kuwa, inda har yanzu ake ta takaddama tsakanin gwamnatin jihar Kano da kuma majalisar sarakuna, ko a ce masarautar ta jihar Kano, wanda yake cinyewa. Yau ma dai wata sabuwa ce ta ƙara kunno kai. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
A ƙarshen makon jiya ne dai rahotanni suka mamaye kafofin labarai na cikin gida Najeriya game da ganawar sarkin na Kano da kuma gwamnan na Kano a can Abuja. A wani mataki da ake ganin yunkuri ne na lalubo bakin zare game da takaddamar da ke tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai kwana guda bayan ganawar, sarkin na Kano ya amsa tuhumar da ofishin sakataren gwamnatin Kano ya yi masa dangane da batun kuɗaɗen da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ke yi kimanin naira miliyan 4,000. A cikin wasiƙar, sarkin ya ce kuɗaɗen da ya gada daga marigayi mai martaba sarkin Kano Ado Bayero ba su kai naira miliyan 2,000 ba. Yana mai cewa ba shi ne babban jami'i mai kula da asusun masarautar Kano ba. Sai dai shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano Barsa Muhimma Gajirimin Gado, wadda cikin rahotonta na farko game da binciken ta shawarci gwamnati ta dakatar da sarkin na Kano Muhammadu Sanusi na biyu domin ta sami sukunin ƙaddamar da binciken yadda ya kamata, ya ce ganawar sarkin da gwamnan na Kano bai shafi aikin hukumar ba game da wannan batu.
Gwamnati na da karfin iko, misali muka gama bincike muka aika mata takarda muka ba su rahoto muka ba su su yi aiki da shi ko kasu yi aiki da shi wannan dama, amma maganar shi binciken a ce an kashe shi to ba za a iya yi wa saboda doka ta kare mu daga wannan abu. So sannan kuma an kaduba za a ga ita kanta ma binciken an kawo ƙararraki ne aka kawo muke akwai wanda suke jira in an gama wannan aikin suna ganin haƙƙin su zai fito, to in kuma ka zo ka ce adina kuma wa zai ba su haƙƙin su. Za mu ci gaba da aikin mu mu abinda muka ce a ba mu dama mai aikin mu yanda ya fi dacewa.
Shi ma dai daraktan labaru na gwamnan na Kano Malam Aminu Kabiru Yasar ya yi ƙarin haske dangane da batun ganawar da aka yi tsakanin gwamna Ganduje da sarki Sanusi na biyu.
Wannan ba yana nufin cewa an samu maslaha ko an cimma matsaya dangane da waɗansu batutuwa da ake ciki ba. Ya kamata jama'a su fahimta cewa majalisar masarautar Kano ta kai waɗansu ƙararraki kotuna dangane da batun kirkiro da masarautu. Kotunan nan suna ci gaba da aikinsu ba tare da majalisar sarki ta janye waɗannan ƙararraki ba. Haka kuma a gefe guda, gwamnatin jihar Kano tana ci gaba da gudanar da bincike dangane da yadda majalisar masarautar Kano ta kashe kuɗaɗenta a wani ɗantaki na lokaci, kuma Allah da ikonsa za a ci gaba da yin wannan bincike. Saboda haka wannan, kamar yadda na faɗa, taro ne aka yi na a tattauna ba na a yi maslaha.
To, amma Hajiya Sa'adatu Baba Ahmad da ke zaman mai magana da yawun majalisar masarautar Kano ta ki cewa uffan dangane da wannan batu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To, a gaida sarkin noma Mahmud Ibrahim Kwari. Ita kuma jamhuriyar Nijar ta samu damar ɗarewa kan kujerar sulhu a majalisar ɗinkin duniya, waɗanda masana ke ganin cewar ba dai girin-girin ba dai ta yi mai. Mahmud.
Janguriyar Niger ta samu gagarumar nasarar zama mamba ta kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya bayan da ta samu amincewar ƙuri'un ƙasashe 191 daga cikin ƙuri'u 193. Wannan nasarar ana danganta ta da kutsawar diplomasiyar ƙasar a baya-bayan nan, kamar yanda wani mai nazarin abin da ke kai yana kawowa a wannan ƙasar cewa da Abdullahi Kado ya yi mini ƙarin bayani.
Ƙasa biyar su hawa kujerar naki, amma muryar Niger ai tana tasiri amma ba ta yi hawa kujerar naki.
To amma wannan ana ganin wata gagarumar nasara ce ta diplomasiyar Niger da aka kai ga wannan mukami.
Kwarai da gaske wannan ba a ce ba, a'a, amma abinda muke so mu shugabannin mu shi ai kokowa babban kokowa wanda za a yi na a fadada wannan kujerar nakin nan ya zamanto koda a Afirka ce ita kundumbalar ta ita kadai a ce ita ma tana yi hawa kujerar naki, saboda kujerar nan ta naki ba karamin alfanu take da ba kuma ba karamin illa take yi ba, saboda kana kallo wani rishin gaskiya gashi za a kulla ma wata kasa, wata kasa tace za ta kulla ma wata kasa wata rishin gaskiya, sai a ce za a yi qura'a, sai kaga wata kasa tace ba ta yarda ba.
Wannan shine karo na biyu da jamhuriyar ta Niger ke samun wannan matsayin a tarihin ta, domin a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1980 zuwa ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 1981 jamhuriyar ta Niger ta rika wannan mukamin da wa'adinsa ke shekaru biyu kawai. Masanin al'amuran yau da kullum Abdullahi Kado ya yi gargadi ga mahukumta da wanda zai wakilci kasar ta jamhuriyar Niger a wannan kujerar a Majalisar Dinkin Duniya.
Abin alfahari ne, saboda Hausa suka ce wawa biyu ne duniya, da wanda anka kiro aka ce zo mu yi aiki tare da kai ya kiya, da wanda ba a kira ba ya sa kanshi. Kenan tunda Allah ya sa Niger an kiran yeta, kenan ba zattewa ta zama wanya ba, dole sai ta kama. Amma abinda muke kira ga 'yan Niger, ga magabatan mu na Niger, ga mahukumtan mu na Niger, ga shiru wanda za su tura ya wakilce mu ya wakilci kasa, to magana ta hawar abinda zai yi ya kamata ya imani da Allah. Wayan ga irin abubuwa ka san a dawaya Majalisar Dinkin Duniya ka hada ra'ayi na kirki naka na kanka, ko kuma ra'ayin kasar ka kasar ka ba ta hada ra'ayin ta balle kai ka hada ra'ayinka. Sun dai yi ta ne kawai suna yawo da hankalin al'umma duniya, suna yawo da jama'a, suna yawo suna abinda su ga dama. Tunda kaga duk inda ake yakin ga sai Majalisar Dinkin Duniya ta aika, ko da ta aika sojoji ko ta aika jami'an lahiya. To inda duk ta aika jami'an nan na sojoji ko ta aika jami'an lahiya, babu wani abu na a zo a gani wanda za a yi.
Kasashe 15 ke kumshe da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya, daga cikin su 5 na da kujerun dindindin da suka hada da kasar Amurka, Faransa, Ingila, Rasha da kasar China, banda jamhuriyar Niger, kasar Tunisia ma daga nahiyar Afrika ta samu wannan kujerar ta wa'adin shekaru biyu a kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako daga jamhuriyar Niger. A kan dai wannan batu na tsaro muke so yau ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai maudu'in mu shine ya kuke kallon wannan dauki ɗaiɗai da ake wa rayukan al'umma a arewacin Najeriya, amma kamun nan mu shakata da wannan.
Wayyo arewa, wayyo arewa, na bani tausayi. Wayyo arewa, ɗaɗen arewa, na bani tausayi. Sarki Luku Marudan zarewa, waka ci zan wa ƴaƴan arewa. Wayyo arewa, wayyo arewa, wayyo arewa, muna ji muna gani ƴan arewa, za a nakasta yankin arewa. Mallakin masu mulki sarkin da kai kayo, mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo. ya rabbana ka horin basira wa baci ranayo zan fadakar da duk al'umar mu bi ma'ana mutanen arewa wayo arewa
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
to daga jihar Jigawa wa muke da shi a jihar Jigawa
kana magana da Muhammad Isa Biyu Gomari karamar hukumar birnin jihar Jigawa wanda aka fi sani da Tela Kwalli Gomari
to Mallam Isa muna jinka
Tela Kwalli
to Mallam Tela muna jinka
yawa gaskiya abinda zan bada shawara akan wannan harkokin tsaro Buhari ya dage gaskiya tsakanin da Allah kar ya kula da sauran wasu mutane ya tsaya tsakani da Allah ya yi aiki amma muddin idan ba haka yayi ba wallahi harkar tsaron Najeriya bangaren arewacin Najeriya gaskiya ko duba
to
ina baki shawara ya tsaya yayi bincike akan harkokin nan kuma yana bin baya idan ya fada aiki yana bin baya muddin idan ba bin baya yake ba wallahi har ga Allah ba za samu ci gaba ba
to Allah ya sa mu dace bari mu koma mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger
kana magana da injiniya mai jira muke rikon da gore jihar Niger
to injiniya muna jin ka
wato gaskiya akwai sakaci da gwamnati ta yaya jami'an tsaro a tura su ana ta'addanci take zuwa sai an ta'adda sai kare aiki sun wuce sannan su zo to gaskiya akwai abin tambaya ko gwamnati ba da gaske take ba ko jami'an tsaron lambar da suke yi ba saboda gwamnati take daukar mataki ana kashe bayan Allah a tura jami'an tsaro sai zuwa kuma aiki an ba su kayan aiki an ba su komai duk zuwa to gaskiya akwai abin tambaya a wannan
to kana ganin cewar kenan ana yin abubuwa ana yin kudindine kenan
eh gaskiya kullu ake yi dan mu ga mugana kan wanga abu a ce gashi ana kashe bayan Allah jama'an tsaro su zo a haka su ga inda ake duk zuwa sai an ta da sun yi aiki sun wuce sannan su suna buga gaskiya bai ba
to mun gode mallam injiniya bari mu tafi jihar Adamawa muke da shi a jihar Adamawa jihar Adamawa
ne wadabanta kuna magana ne da mai wadabanta je mazaunin ganye a jihar Adamawa
to muna jin ka mallam mai wada
gaskiya magana abin da yake ta faruwa a Najeriya wannan abin da yake faruwa tsakanin Sokoto Zamfara Katsina sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da ya kamata Buhari ya yi banda ya bi kauyuka ya nemi malamai irin na kauye a sayi dabbobi a ba su yi roƙon Allah akan wannan abin da yake faruwa domin muna da security a Najeriya wanda suke da hannu masu neman su karye gwamnatin Buhari akan wannan abin ba wai abu ne ana yi ne da wani manufa don haka roƙo da muke ma Buhari muna roƙon Allah ya taimake shi ya koma kauye ya bi malamai kauye a sayi dabbobi a ba su yi ta roƙon Allah ya kama na karfin wannan abin domin abin da ya sami Sokoto ko Katsina ko Zamfara ya sami Najeriya ne gabaki daya
to mun gode mallam mai wada Allah ya kyauta to har yanzu dai muna nan muna sauraron ku ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku to mun samu kira daga garin gwamna wa muke da shi daga Kaduna
kana magana da Zahraddin Abubakar daga Kaduna
to mallam Zahraddin muna jin ka
to mu yanzu maganar da zamu muna gode da Allah subhanahu wata'ala da ya sa mai girman shugaban kasa yake duka baki yake magana yanzu shi da abin da mu muke roƙon Allah akai kuma Allah ya amsa yana iya magana yanzu saboda matsalolin da suke faruwa da bai yi magana ba da matsaloli ne wanda za a zo a kashe rayuka a nan jihar Kano to alhamdulillah yanzu yana iya magana kuma yana tsawatawa
to kana ganin yin magana shi kawai yana iya kawo tsaro kenan koko akwai wayansu matakai da ya kamata a dauka to Kaduna ya sauka bari mu tafi jihar Nasarawa muke da shi a jihar Nasarawa to shi ma na Nasarawa wallahi shi ya tsinke muna nan dai muna sauraron ku, ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan dauke daidai na rayuwar ƴan adam da ake yi a arewacin Najeriya. To muna da kira daga Kaduna, muke da shi a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, wa ke magana?
Suna Usman Mutakar, ɗan Niger wanda yake kasuwan bacci Kaduna.
To Malam Usman, muna jin ka.
To gaskiya al'amari wannan barbarewar tsaro da yayi yawaita a Najeriya, fatan muna yin addu'a da fatan alkhairi Ubangiji Allah ya kawo mana wannan tsaro. Kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari, jami'an tsaron nan waɗanda ake turawa don su kare lafiyar al'ummar bidiyoyinsu, to gaskiya dinga bibiya ba ya kyale ba, gaskiya dinga bibiya saboda akwai sakaci da ake gani na jami'an tsaro, sakaci ya yi yawa, ya kamata gaskiya dinga bibiya san wanda tura su rike mishi amana, su kare mutuncin Najeriya da sauran ma kasashe mutunta da fatan za ku tashi lafiya. Daga Usman Mutakar, ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna, na gode.
To Allah ya sa sakonka ya kai ga waɗanda aka yi da su. To daga Kaduna kuma dai har yanzu wake, wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Malam Musa, ka kashe rediyonka.
Ka
kashe rediyonka da Allah. To kashe rediyonka da Allah.
Eh, na kashe rediyo, ai ba ma ta kusa.
To muna jin ka.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari idan muka dauki wannan batutuwa da ake yi na wannan kashe-kashe da ake arewacin Najeriya. Ni ba yanzu ina da ayar tambaya dangane da wannan al'amarin, saboda kaga dai ba wani inyamuri ko wani berebe ko wani yare da yake zuwa arewacin Najeriya yana kashe mutanen nan. Duk mutumin da za ka ga an kashe arewa, dan uwanmu ne musulmi Bahaushe wanda zai zo ya kashe wani. Dan haka ya kamata shugaban kasa ya daina yin kasa a gwiwa, ya tsaya ya binciki wannan al'amari. Kuma wallahi wallahi, ka ji na rantse maka, ko rantsuwa mutum ya ba zai ka fara ba. Akwai wasu mutane da suke dingine a gefe akan jami'an tsaro, akan wanda ake haɗa kai da su ana kashe wa'annan mutane. Da haka duk abin da ake kamar inda wannan ya ba da shawara, a yi addu'a din nan in Allah da Allah zai tona asiri duk mutanen da suke kawo wannan kasa akan wannan al'amari. Ko muna fatan gwamnati za ta wayawa ta duba cewa arewa da tana da matukar muhimmanci a gare ta, haka ma shugaban kasa ya tsaya kula. Amma gaskiya akwai
wani kasu,
Allah ya kiyaye mu, Allah ya kara shirye da mu.
To mun gode Malam Musa. Bari mu koma jihar Kano. Wa muke da shi a jihar Kano?
Usman Shehu ne.
To Malam Usman, muna jin ka.
Malam, abin da yasa wannan lamari dai a yi kokari dai a sakin addu'a. Eh, shugaban kasa yana kokari akan lamarin nan.
Eh,
a cikin wadin addu'a Allah ya sa ya samu nasara kan wannan mataka sa gaba.
To su al'umma me za su yi su kuma?
Su ma su ba da gudunmuwa ta addu'a.
To baya ga addu'a ba wani abu da za su iya yi?
Eh, to abubuwan da ya kamata yi masu hannu da shine su taimaka akan lamarin.
To Allah ya samu dace. Bari mu koma jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Kusa sama gana da yawon sabon da yawon kasi daga Niger, amma yanzu yana kiran ku ne daga Lagos.
To Malam Yawo, muna jin ka.
Wannan abu ya kamata a tsaya a tantance shi dan Allah. Buhari ya kamata ya tsaya ba wanda zai tura jami'an tsaron nan. Ya kamata ya tantance wanda zai tura za su rike masa amana, saboda gaskiya abin nan akwai wata manufa a ciki. Bai yiwuwa a ce arewacin Najeriya na haka kawai ake tafin maɗe bayan ɗaya ana ta kashewa, kuma ga jami'an tsara a ce. Amma da an yi magana sai ka ga sun ce ai su ba a ba su wani umarnin haji ba, yanzu kwanakin ba a kwanda ta kai a shinkafi. A kwanda magana ta yanki ta ga kanin shinkafi, ya ce an je da su jami'an tsara, amma da aka ji a wata suka ce an san su ba a ba su ne.
To mun gode Malam Yawo Dan Fulani da kiranka, za mu kammala wannan sashe namu na kiraye-kiraye. Muna miƙa godiya ta musamman ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba su samu damar bugowa ba. Gobe ma rana ce. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, barkanku da wannan maraice na Litinin. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke anan Washington DC. Bari mu fara da labarin abin da ya faru a ranar Juma'a a birnin Paris na ƙasar Faransa, inda aka cafke shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka, wato hukumar CAF kenan, Dr. Ahmed Ahmed, wanda yanzu ya riga ya baro ita birnin Paris ɗin domin ya nuna duniya cewa kamun da aka ce an yi masa ba haka ba ne. Karanin Alhamis ne kafofin watsa labarai da dama suke ba da labaran cewa an kama shi wannan madugo na hukumar kwallon kafa ta Afirka kuma an tsare shi irin talalar cikin gida din nan da ake yi saboda wani zargi da ake mishi na mudahana. Daman da shi Dr. Ahmad ya je can Paris ne domin ya halarci babban taron da aka yi inda aka sake zaben Gianni Infantino a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa na duniya wato FIFA. Kuma an kama Dr. Ahmad ne a bisa zargin cewa ya mudahana na mungudan kudin da sun kai kusan dala 830. Har ila rahotannin sun nuna cewa ba ma shi kadai aka kama ba, an kama shi tare da wasu mukarabai na hukumar ta CAF a nan cikin hotel dinsa. Tuesday shi Dr. Ahmad ya bar birnin na Paris don ranar Juma'a domin ya kara jaddada wa duniya cewa kamun da aka masa ba kamun gaske bane. Masana harkokin kwallon kafa da dama suna cecekar Najeriya suna zargenta da cewa bata shiryawa shiga gasar cin kofin duniya na matasan kasa ga shekaru 20 da ake a kasar Poland bana-bana. Abinda ya hada hada zargin su kansu hukumomin wasa na Najeriya din. Kamfanin dillancin labarun Najeriya to nan ya ruwaito cewa yanzu kasashen da Afirka take fankama da su sune Mali da Senegal a wannan wasa da ake na yan kasa ga shekaru 20 na duniya. Mali dai ta yi kunnin doki na 1-1 a wasan da ta yi da Panama, sannan ta zo ta lallasa kasar Saudi Arabia wato ita ce zakarar nahiyar Asia da ci 4-3. Haka zalika ita ma Senegal dukkan wasannin ta guda biyu ba wanda bata ci ba, sannan kuma ta zo ta yi kunnin doki na 0-0 wato babu da babu kenan da ita mai masaukin Poland. Har zuwa yanzu ba wata ƙasa da ta sha Senegal a wannan wasan da ake yi. Godwin Bamiboye wani jami'in hukumar kwallon kafa ta birnin Abuja da wata hira da jaridar Vanga ta yi da shi yana ɗaya daga cikin mutane da suke cecekar wannan kungiya ta Flying Eagles na Nigeria wanda ya ce sun shiga cikin wannan wasa ba tare da sun shirya mishi da kyau ba. Cristiano Ronaldo ya ce baya da wani shiri na yayi murabus daga harkar kwallon kafa ta duniya bayan da ya taimaki kasar shi Portugal ta samu gagarumin nasarar lashe kofin farko na Nations League da aka yi jiya a Lahadi. Ronaldo dan shekaru 34 ya taka rawa sosai da wannan nasarar da ita Poland wato ita Portugal ta samu ta lallasa Netherlands da ci 1-0 a Porto. Wannan nasarar tana da muhimmanci ga shi Ronaldo da yake shi kadai ne ya rage daga shin yan kwallon da suka buga Portugal a wasan Euro na shekarar 2004 inda kuma aka cecike ita Portugal din a cikin gidanta inda Greece suka ci su a wannan wasan da aka yi a lokacin na shekarar 2004. Abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, mun bar ku lafiya daga Washington.
Gaida Aliyu Mustafa Sokoto da labaran wasanni a takaice. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe 4:57 na maraice. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Yusuf ga labaran a takaice. Har yanzu akwai rashin tabbas da kuma damuwa a duka bangarorin biyu na iyaka bayan da shugaba Donald Trump a yau Litinin ya yi ikirarin cewa Amurka ta rattaba hannuwa abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico. Akalla mutum 95 suka mutu a tsakiyar Mali a yau Litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai wani hari a daren jiya suka bude wuta akan jama'a tare da cinnawa gidaje wuta. Wani dan jarida a yankin ya fada wa sashin Faransanci na muryar Amurka cewa harin ya auna a ƙauyen Sabanutu kusa da tsakiyar garin Mopti. Duk da irin gagarumar zanga-zanga da aka yi a ranar Lahadi, shugabar yankin Hong Kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece-kuce wanda zai rika ba da damar a mika mutane da ake tuhuma ga China domin a yi musu shari'a. Kiyasin adadin mutanen da suka fito zanga-zangar ya bambanta, inda aka ce ya kai tsakanin ɗaruruwan dubbai zuwa mutum miliyan. Harbe-harben bindiga ya janyo tarwatsewar mutane a kan titina da ke tsakiyar birnin Port Au Prince a jiya Lahadi, inda har aka samu asarar rayuka biyu.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Muhammad Hafiz Baballe, da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni kamar kullum, Julie Lazarus Gresham. da injiniyan namu na wannan lokaci. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.